Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen Juma'a 4 ga watan Disamba. Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com sai kuma ta amfani FM a birnin Yamai a kasar Jamhuriyar Nijar masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fagin
tare da Halima Jumrau.
Saboda muhimmancin ma'aikatar matasa da wasanni a Najeriya, yau ma mun sake gayyato Minista Solomon Dalong wanda aka dora wa nauyin tafiyar da wannan ma'aikata ta matasa da wasanni domin mu ci gaba da tattaunawa da shi.
Musamman ma da yake matasa da yawa sun yi amfani da kafar sadarwar Facebook sun aiko mana tambayoyi masu dimbin yawa da suke so mu mika ma ministan su Solomon Dalong. To mu ma anan muna da namu tambayoyin da lokaci bai ba mu damar yi mishi ba a wancan karo.
Sai dai kafin nan za ku ji filin karin magana tare da Malam Aminu Maidawa duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
To Jamila, kamar yadda kika ce da farin farko dai ga Malam Aminu Maidawa da hilin karin magana.
Karin magana.
Karin magana mu na yau shine da me kai daya ake yin sirri. Idan kai da me kai biyu watan wata rana asiri sai ya tono. Ma'ana irin wannan karin magana a Hausa muna amfani da shi ne a lokacin da zaka ga mutum in ya samu dama Allah ya bashi dama ya mulki jama'a sai kaga ya ɗebi dukiyoyin su ya ɗewa canza mutane yana tabi yana rarrabawa jama'a amma ranar da ta faso to kowa sai ya ji kuma abin kunya sai ya bayyana shi yasa ake cewa abokin kirki ya fi mugun dan uwa. To irin waɗannan mutane shine abin da ya faru akan samba da suke a Najeriya a wannan karin kuma abu ya fasu ba shi kadai ba. Yanzu alal ga misali ya ɗebi kuɗaɗe da dama yayi wacawacen su ya raba wa mutane da yawa kuma mutane sun ji daɗi an yi annashuwa daga ciki ma har da wani wanda aka ce shi addu'a aka ware naira biliyan 4 aka bashi. To kin ga ko ai bai kamata a ce a Najeriya ma wani yana lakace wani hanci ba saboda sabon addu'a ta samu kuɗi. To amma duk da haka aka samu ƴan kono aka sai da kariya yi kuɗi suka dinga wadaƙa da talakawa yanzu a cikin mutum miliyan 150 da kyar zaki ga mutum miliyan 20 titi su yi ne ba kowanda za su yi bacci su san asuba ta yi. Duk wanda ya bacci na awa biyu ne ragowar murgina yake kawai saboda ba inda za shi yunwa ma ta ishe ka. To shi yasa muke amfani da wannan karin magana da me kai ɗaya ake yin sirru in kai da me kai biyu wata rana asiri sai ya tono.
Karin magana.
Jamila,
kin ji wannan karin maganar?
Wai da mai kai ɗaya ake sirri. Idan aka yi da mai kai biyu, wata ran sai a siriya tono.
Kamun da ke faruwa yanzu kenan a Najeriya. Kafin mu fara tattaunawa kai tsaye da ministan matasa da wasannin ƙasar Najeriya, Solomon Dalong, ku ɗan shakata da wannan waƙa da mai haɗa mana sauti Daniel Brown ya zaɓa muku.
Yeah, I try. Just need to fly.
To, Jamila, da ke da masu sauraro, matasa maza da mata yanzu haka dai muna tare da ministan matasa da kuma wasanni na Najeriya, Solomon Dalum. Salamu alaikum, minista.
Salamu alaikum.
Yawa, muna maka sanar da zuwa kuma muna ƙara maka godiya saboda wancan mako ka zo mun tattauna kuma yanzu mun san akwai ɗimbin ayyuka a gabanka, amma duk da shi dai ka karɓi gayyatarmu, muna godiya sosai.
Ina babu damuwa.
Yawa, kuma mu ma wancan karin mun ƙaru da karin magana da kace an bigi kura a kai, ko da muka koma studio mutane da yawa sun rubuto suka ce su ba su taɓa jin wannan karin maganan ba, amma sun ƙaru sosai.
Kuma akwai
waɗanda suka ce kuma a ina ka koyi wannan karin magana haka da yawa.
Dan maganganun kan duka karin magana ne.
To sabuwa da madaukacin kanwa ya kan kawo farin kai.
Shikenan, yawa, yawa, to kan muhara da farin harko minista, ni tambayar da zan yi Jamila, duk wanda ya san Jamila ya san ƴan ƙungiyar Arsenal ce.
Da an ci da ba a ci ba.
Arsenal, yanzu da in kana so ku ɓata da Jamila, to ka soki lamirin wannan ƴan Arsenal. To minista, kai ma kana da ƙungiyar wasa irin haka wadda kake bibiya, wadda kake ƙauna kai ma.
Ni dan Mayu ne.
To Jamila. To Jamila.
To fa, yaya dai? Yaya ne, ya ko kuna nan kuna neman dai a dawo da Ferguson, yaya kasuwa?
Eh to, ai mummunan mafarki dai bai hana barci kam.
To Jamila, kin ji
kai dan Mayu ne, yanzu dai kowa ma ya ji. Duk waɗannan masu san Chelsea tun da dai matasan Najeriya da dama fa ƴan Arsenal ne, amma da akwai Man U ɗin ma da yawa ga Chelsea kuma.
Mu muka fi yawa.
Man U ko? Me yasa ne haka? Me yasa ka fi son Man U ne?
To, ƙungiya ne wanda tun da daɗewa yanayin tsare-tsarensu da yadda suka ɗauke harkan ƙwallo da yadda suka gudanar da shi. Da kuma niyya da kwazo da suke farinsu shi ya zaurace wadansu mu zuwa ga wannan kungiyan. Wadda yake mun sha suka cewa ai kungiyan na fararen
mutane shi ne
ai. Amma shi kullo ba ya da addini, ba ya da launin fata, ba ya da yare.
Ba shi da iyaka ma.
Amma ina
ba mu damu da wannan ba.
Amma Arsenal fa
suna faranta mana rai, wannan ita ce war magana.
Yawa, to minista, a cikin wasanni na motsa jiki akwai wani wasu wasanni ko wani wasan motsa jiki da kake yi kai da kanka?
Lokacin da ina dan matashi sosai, na tashi da kurce na shekaru 18 zuwa 30 haka, na buga ƙwallo a zamanin da. Har ina me rikon gida. To, amma wasa sosai da na zo kuma ina so har yau ina yin shi ne wasan hockey. Na buga wasan da nake buga kenan hockey. Kuma ina don hana ta da swimming.
Iyo ko?
Fito ba. To, wasan fito. Wayan nan din da ina yin su. Amma kwanan nan an kawo mun goron gayata na buga tennis.
To.
Don na je Lagos suka bani ladan. So, da na buga sun ci a kamun lube na dai ya kamata a zaurace ni. Na karɓa goron da ya ta yanzu ana da ladan. Yau in ba dai don magana da ku ba da na je guji.
Lallai to matasa kun ji ministan ku yana wasannin motsa jiki, kuma kowa sai ya samu abin da zai yi. Yawa, saboda kin ga wasannin motsa jiki suna taimakawa matasa, ko ince suna ɗauke hankulansu.
Yawa,
daga kan matsaloli kamar na shaye-shaye, na wasu abubuwan a sha,
da damuwa ma.
Yawa,
yana kawo ma lafiyar jiki, yana sa kuma mutum ya yi girma cikin tunani. masu kyau, domin in kana da lafiya a jiki, tunani, girma cikin tunani ma su kan zo a kan ka'ida. Amma idan ba a motsa jiki ba, an zauna, to gashi rashin motsa jikin yana kawo zafi, yakan iya ma kawo tada hankalin mutum, tada ne sa mutum kuma ba zai girma cikin idan manyanta cikin tunani masu kyau ba.
Yawa, to tambayar mu ta biyu minista shine kamar wannan ma'aikata da aka dora maka alhakin gudanarwa da tahiyar da ita, wato ma'aikatar matasa da kuma wasanni, kamar kowace ma'aikata tana da manuhatta, tana da tsarinta, amma kuma tunda akwai minista shine jagora, kamar kai a taka ma'aikatar, meye manuhatta kuma meye tsarin da kai na tahiyar da wannan ma'aikata?
Manufanmu shine murayar da matasa akan tarbiyya mai kyau da kuma bisa ga akida na kasa Najeriya, wato wani akida kenan, zamantakeya a rungume juna cikin duk bambance-bambance mu a dungula a zama al'umma guda. Abu na biyu shine a raye da matasa su zama shugabane na gobe. Na uku, akwai da matasa sanayi da waɗanda ba da su so su bi ta hanyoyin aiki ta gwamnati ba, akwai da su yadda za su koya sana su yi zaman kansu. Yin waɗannan ɗin mukan haɗa hannu da ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda su ma suna da burin tallafi cikin irin waɗannan manufofi na ita ma'aikatan. Ta fannin wasanni, babban burinmu a nan shi ne mai amfani da wasanni a haɗa kan matasa su yi girma tare tsarin nan su ɗaukaka kuma sunan ƙasar nan. Wasannin kuma muna so mu yi amfani da shi, a yi amfani da shi bisa ga manufan, a yi amfani da wasannin domin a kafa tutar Najeriya a duniya. Burinmu shi ne Najeriya ta zama ƙasar da za ta kama kan gaba a cikin wasanni, har ma muna sa rai nan gaba, to mu gwanayen mamun za su koye da wadarin su ma a wadarin su kasance zama zakaru a harkan wasanni, ko ta kullon kafa, ko ta basketball, wasan kwando, ko ta wani irin wasa. Wanda buri to mecece tsarin da nake da ke tsarin da nake ce a zuciyana shi ne biyan bukatun waɗannan manufa da aka girka aka kafa wannan ma'aikata. Kuma yin haka dole ne mu duba to wani cin gaba aka samu ina koman baya, kuma wani irin gara da ne ya kamata a kawo domin a samu biyan bukata, domin damuwar Najeriya ita ce ba wai an rasa kyakkyawan manufa ne ba. In ka bincika cikin kundi na ajiya za ka tara da manufa masu kyau da aka tsara amma ba su ga ba a aikata ba. Rashin niyya na shugabanci a zo a aikata ita ce babu. To ina da wannan niyyan cewa duk wani abin da yake kyakkyawa da zai kawo cin gaba na haɗa kan matasanmu ya gina su ya sa musu aikin yi a hannu, ko ta harkan gina matasa, ko ta harkan wasanni, domin akwai harkan wasanni ma akwai hanyoyin da ake samun aikin yi a wajen, banda motsa jiki, banda gina mutum.
Yawa,
yawa,
cikin manuhohin kayi magana cewa matasa su zama masu tarbiyya da aƙida. Idan muka duba duk inda ake rigingimu da matasa ake amfani, kwanan nan kamar akwai labarin da ya faru a Kano inda wasu matasa sun je sun ƙona kasuwar Sabon Gari saboda makamancin hakan da ya faru a can Onitsha, aka ce an ƙona masallaci, an ƙona wasu motocin Dangote. yaya ma'aikatar ka, ta yaya za ka yi ka canza wa matasa tunani ta yadda za su iya warware ko ma wata irin matsala ce ta hanyar ta a ruwan sanyi ta hanyar lumana ba wai ta da tashin hankali ba da kone-kone?
Matakai da nake da su wanda na fara daukawa shi ne, na farko akwai bukata mu zauna da matasa shiya-shiya wurare-wurare a fahimtar da su muhimmancin zaman tare da kuma ba da kai bore ya hau domin su samu tarbiyya mai kyau su gaje mu. Wannan abubuwan da suka faru kwanakin baya musamman daga can kudacin Najeriya da kuma wanda ake arewa, mun yi sirri da wannan tare da kiran da muke yi wa matasan musamman matasan arewa shi ne, iyayenmu sun ce idan ka je wanka a kogi ma'aukaci ya zo ya kwashe kayanka ya gudu da su, to ba za ka fita ka bi shi sirara ba domin sun ka fita kai ne ma'aukaci. To saboda haka matasan arewa yanzu su suke so su nuna cewa to ba su da hankali, don me muna na muna wanka a kogi ne ma'aukaci zai bi kayan mu? To sai ka ne shi tafi da kayan aika gina kawo da su musa, amma ba wai za a fita a bi shi ba saboda haka domin waɗannan ramo gaya da kone-kone da za a yi na miye da martani ba su a cikin tsari ba, ko sun ci ko sun yarda gobe a duk inda suke nan za su zama shugaban su a wuri guda kuma su ɗauka shugaban saboda kaza nan. Don haka ina kira ga matasa a duk inda suke a yi hakuri kar a kai hankali nesa ga abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa, ba da jimawa ba da yardan Allah za a shawo kansu tun da yake a yi magana da shugabanni. Mun ba so mu yi amfani da ƙarfin to, don me ba wani mutum wanda zai dauke wuta ya bangadawa a gidan ajiyarsa? Matasa ajiya ne ta gobe, don haka da hankali ake lalace su. Amma waɗanda muka gan kaman kudo da yake rawa kan ruwa makaɗi na ƙasa, to za mu faɗi ganga ne kawai don kudo ya bar rawa kan ruwa. Saboda haka yanwa na mutanen arewa a yi haƙuri, kada a yarda a ja mu cikin abin da ba al'ada mu ba.
Yawa, to haka minista ka yi magana samar da sana'o'in yi ga matasa. Misali ga wasu matasa nan sun haɗa kansu suna kiran kansu matasa manoma arewacin Najeriya, shugabansu shine Suleiman Salisu. To ta wace hanya za ku taimaka, za ku nemi ma wannan shi Suleiman Salisu ɗin ku ji manuhohinsu kamar su so suke su yi noma sun yadda za su yi, amma sun nuna cewa sai da taimakon gwamnati kuma a nan ma'aikatar ka ta shigo, kaka za ku ƙarfafa ma waɗannan matasa su dogara da kansu daga yin wannan aiki na noma?
To su ne yanzu ma suka kara hanyar yin abin da muke bukata, wato su haɗa kansu a wuri guda domin a ba da tallafi ya taimake su. Ko jiya nan na kammala taro da kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya masu ba da tallafi ga taimako na harkar noma da harkar haka ma'adinai da kuma harkar tsaftace muhalli. Mun yi zama da su, muka yi yarjejeniya sun yadda za su kawo tsarinsu, ƙwarewarsu da dukiyarsu su zuba domin a rayar da tsari da za ta bunƙasa ayyukan yi wa matasa, kuma za su kawo ƙwarewarsu domin a koya musu. Wa ga shi Suleiman yanzu dai kakar shi ta yanka saka domin shi ne ya riga ya kara hanya akan abin da muka bukata, don dama za mu aika ne da sakonni da shirya taruwai mu gaya matasa su haɗa kansu cikin kungiya zai fi mana alheri. Don haka yaya kenan za mu yi mu samu Suleiman? To ai Suleiman ya san da ofishinmu Abuja, abin da muke bukata shi ne su kawo takada a nan na kungiyarsu da bukatan da suke a ofishinmu a nan Abuja. Za mu karba in Allah ya yarda za mu aiki a kai lokacin da mun samu wannan tallafin duk kungiyoyin da muka hada Najeriya duka, to za a fara hada su ana ba su wannan horo ga 30 za bayar.
To Malam Suleiman Salisu, shugaban Arewa Young Farmers Initiative, idan kana saurare kaji minista matasan Najeriya da wasanni ya ce ka je ka same shi a ma'aikatar shi ta kai takardu.
Sai kuma wani kanaji ka faɗi tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya kuka tattauna game da yadda za ku samu ci gaban matasa baya ma na arewacin Najeriya. Ɗaya daga cikin abin da shi na san cewa sun yi a ƙasashe daban-daban kamar a nan Amurka lokacin da nake ƙaramar yara da nake tasowa, da akwai irin gang violence ɗin nan da yake ta faruwa haka, sai suka ga cewa idan suka haɗa kan matasa aka yi abu biyu. Shi ne aka fara da wannan abin da ake kiran shi YMCA, inda matasa za su je su yi basketball ne, su yi ita football ɗin ne, irin dai wasanni haka daban-daban. Aka ware musu waje daban inda suke zuwa ta wannan hanyar. Idan suka je yin wasa, sai ka ga da akwai mutane irin masu ba da shawara waɗanda suna aiki a wajeje a wannan community ɗin nasu, kamar masu aiki a banki, masu aiki a gidan mai, sai su rika zuwa suna ba su shawara yadda za su samu su ci gaba da karatunsu har ma su ma su iya samu su yi aiki. Kana ganin wannan zai iya yiwuwa irin wannan tsarin a yi da irin kamfanoninmu na Najeriya yanzu su haɗa kai da ma'aikatarka yadda za su rika guiding ɗin?
To amma mu wata matsalar masu kuɗaɗen a ƙasashenmu ba sa barin hili, ko da an ware hili an ce za a gina a ba wa matasa wannan kasurika wasannin motsa jiki, wani mai kuɗi zai zo za kuma a saida mishi wannan hili. Minista, ya za ku yi game da irin waɗannan abubuwa?
To wani komai kuɗin shi dai a zamanin mu ba dai ya ce gwamnati ba, wannan a da doka sirwa mutum ba zai yiwu ba, ko da yake an yi su a da a nasu suka jawo mu a halin da muka shiga ciki. Wannan shawara da kika bayar a cikin mazaman da muka yi jiya, wato banda wannan tsarin da muka yi da su, za mu kaddamar da babban asusu na tsara gidauniyan raye da harkar matasa, wanda duk masu zuba jari da masu kuɗinmu wanda ba za su iya su zuba ba, sai dai su jira sai an kashe su zo maganan cin ganima. To za mu so kowa ya kawo gudunmawansa a wannan gidauniya domin a taimaki matasa. Kuma wannan tsarin da kika tashi ga ganin muna so za mu yi mata gyaran fuska ta yi daidai da yanayinmu a nan. Muna tunanin za a dau harkan wasanni daga kasa kuma a tsara matasa tunda suna son wasa a wannan wajen wasannin, shi ne za a yi talle wajen su abubuwa masu arziki a samu mawurin da suke so su amsa su karra tsarin nan cikin wasan, sai kuma suna a horar da su wancan hanyar. Muna da wannan tunanin cikin tsarin da muka sa a gaba, don haka tsarin tana da kyau kwarai da gaske. Sai dai damuwa da muke ciki shi ne rashin zaman lafiya da ta haɗaɗe wurin tsurare. To kaga ba sa ma yiwuwa a ce ana maganan wasa a wurin kacirawa zai zo, mutane sun riga sun wace kowa ya ji tsoro. Amma tun da yanzu zaman lafiya ta fara dawowa, to mafi alheri shi ne da mu ta da wannan harkar ta wasanni. Farko tana da kyau kwarai, tana da inganci, tana iya kuma hada kan matasa a ta jawo hankalinsu tsarin nan a kai musu abin da zai iya taimake su.
Yawwa minista, idan muka komo batun kahohin sada zumunta na zamani, mun ga matasa da yawa suna amfani da waɗannan kahohi na sadarwa na sada zumunta, kuma sun yi amfani da shi a lokacin zaɓenku, suka taimaka ma wannan gwamnati ta kai ga samun nasara. Yanzu sai ga shi akwai wani shirin doka a Majalisar Dokokin Najeriya na neman hukuncin ɗarmin shekaru biyu da ma cin tarar naira miliyan ɗaya ga duk wanda ya rubuta wani abin da ba shi kenan ba. Me ra'ayinka a kan wannan?
To shi wannan doka da ake niya a yi shi, za a yi na shi ne a yi tafa san-san, domin irin rawan da su waɗanda kawo fi sada zumunta na duniya gizo suka taka a lokacin yake neman zabe ba wanda za mu tashi mu mutu kwasan karan ma lokaci ba domin inda aka hau nan za a sauka za a waye gare kuma masu dokar nan za su bukace kuma a yi amfani da wannan hanya a taimake su domin su ci zabe to kaga kuma tunda su riga sun sa doka mutum ya riga haɗe kan shi a kasa zai shiga rajen gudu ne ba zai ji ba to saboda haka ne a yi sakatancan ko da yake akwai waɗanda suna amfani da shi domin ɓata wa mutane suna to amma ba domin haka ta faru kawai sai a kama hanya cewa ana nema a haramtar da su ba suna da amfani kwarai cikin sada zumunci cikin wayar da kai cikin haɗe kan mutane nawa shafi ba karamin zumunci ta kawo ba idan na rubuta abu yanzu guda na aika na kan samu mutane sama da
1,000,000 saboda haka kai ka san amfanin wannan hiya da illar shi
na kan amfani da ita kuma in sada zumunci ta fuskar addini na kan yi rubuce-rubuce a kan addinin musulunci amma ne kirista ne kuma darar musulmi suna su yi shari'a kai wadda su ma su kawo zage-zage amma duk da haka yanzu mun samu cin gaba a shafi na wanda yanzu ko me aka rubuta sai ka samu mutane kuma suna kawo ra'ayi na ginawa to sai a ga a ce wai a rufe babu an so ma kenan ba ta yi girma tana kan girma ne ba ta kai wani lokaci da kanta wurin sabuwan da ake so a haramta yanzu haka ba ba za a gaisu ba don wannan na gani a yanzu na gura da shafi na inda muka fara ana kai wa juna hare-hare idan na yi wani abu a kan musulunci ke ka ji mutane suna zagi kai kirista ya kana magana musulmi amma yanzu idan na yi rubutu a kan musulunci domin na kan rubuta a kan tarihin musulunci domin yan wana kirista su fahimce ce shi addinin musulunci na kan yi rubutu a kan addinin kirista da ne musulmin da basu dauki lokaci sun karanta ne ba su fahimce juna to kaga wannan tana rage rata na bambance-bambance
yawa
an ta ce zuwa za a ce wai to a je ana nema kai mutum jira fusu na shekara ce
minista lokaci ya yi mai ɗaga mai haɗa sauti ya fara ɗaga mana hannu amma ina da tambaya game da 2,500 ɗin nan yaya za ka tabbatar da cewa matasa 'yan shekara 18-35 su za su ci moriyar wannan naira 2,500 kan wani ɗan shekara 70 or 80 ya zo ya ce shi ma matashi ne a sa shi a ciki a gurguje minista
mu yanzu ma mun dawo da tsarin matasa bisa ga doka duk wani mutumin da ya shiga shi sai dai ya kasance mai shekara 18-35 in an zo maganan kudin nan za mu dau matakai na samu shaida na shekaru haihuwa an bibi akwai a inda ake bukata
yawa to mun gode sosai minista mun gode sosai masu saurare sai litinin da izinin Allah a madadin kowa da kowa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.